This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a kasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Rasha ta ce jiragen yakin ta sun kai hare kan wata tungar ƴan kungiyar ISIS da wasu muradinta a arewacin ƙasar Syria jiya Asabar, kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauraran ra'ayin addinin Islamin, duk da ikirarin da kasashen yammacin duniya suke cewa farmakin da take kaiwa tana auna kungiyoyin ƴan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke goyon baya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha Lieutenant General Andrei Kartapolov ya fada a ƴan jaridar Rasha jiya Asabar cewa ƴan bindigar fa sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu suna gudu. Ya ci gaba da cewa kusan sojojin haya 600 ne suke gudu daga birnin Raqqa. Ba wai kamar za mu ci gaba da kai farmakin ba ne, a'a, har ma da matsakaimi. Kamfanin dillancin labarai na Rasha RIA ya ambaci General Kartapolov yana cewa Amurka da ƙawayenta sun yi allawade da hare-haren da Moscow ta fara. Suna masu cewa Rasha tana fakewa da hare-haren ne wajen ƙarfafa gwamnatin shugaba Asar wadda ke tsaka mai wuya. A suka na baya bayan nan, ministan tsaron Ingila ya ce kashi 5 cikin 100 na hare-hare da Rasha take kaiwa ne kadai take auna kungiyar ISIS. A wani harin da ake zaton jiragen yakin Amurka suka kai da asbahin jiya Asabar wadda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 19 lokacin da bama-bamai suka afka wani asibiti a wata kungiyar aikin jinkai ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders ta mallaka a birnin Kunduz da ke arewacin asar Afghanistan. Ma'aikatan lafiya 12 suna daga cikin waɗanda suka mutu bayan abin da ƙungiyar ta kira lugujen wuta babu gaggawa na tsawon mintuna 30. Rundunar sojin Amurka ta tabbatar da cewa ta kaddamar da hare-hare kusa da asibitin na ƙungiyar Doctors Without Borders. Wani kakakin rundunar sojin Amurka a Afghanistan ya ce harin na Amurka shi ya janyo hasarar rayuka wadda ba shi ne nufinta ba na kaiwa cibiyar hari. Shugaban Amurka Barack Obama a jiya Asabar ya yi ta'aziyya ga kungiyar kiwon lafiyar da wasu farar hula da harin ya ritsa da su a wannan mummunar hadari. Haka shi ma sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya yi ta'aziyya ga duk waɗanda wannan harin ya ritsa da su. Shi ma shugaban Afghanistan a cikin sanarwa da ofishinsa ya fitar jiya Asabar a Kabul ya yi ta'aziyya ga farar hula da suka mutu a wannan farmaki. Rundunar 'yan sanda a Najeriya ta danganta fashe-fashe 2 da suka auku a daren Juma'a a ƙauyukan Abuja ga wasu 'yan ƙunar baƙin wake 2, mace da namiji. Fashe-fashen 2 da suka auku a Kuje da kuma Nyanya da ba su da nisa da babban birnin tarayyar ƙasar sun kashe aƙalla mutum 18, wasu 40 kuma sun raunata. Jaridar Banga ta ambaci wani shaida yana cewa fitinar ta tashi ne yayin da wata budurwa 'yar shekaru 15 da haihuwa ta tunkari ofishin 'yan sanda na Kuje bayan wani ɗan acaɓa ya sauke ta a can. Wannan da 'yar ƙunar baƙin waken ta mutu lokacin da ta yi ɓarin nakiyoyinta. Rahoton ya ce mahari na 2 namiji ba da jimawa ba bayan harin na farko ya isa kasuwar Kuje da ake kira kasuwar Zamfara yana ɗauke da wata jakar leda wacce ta yi bindiga jim kaɗan bayan ya aje ta. Wani gadau ya ce wata mace mai ciki da yaro suna daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su. Babu wata ƙungiyar ta fito ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-hare, amma hukumomin ƙasar suna danganta su ga ƙungiyar Boko Haram. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jirgin farko dauke da gawar wakilin alhazai daga kasar Iran waɗanda turmutsin da aka yi a Munak kusa da birnin Makka Saudiya makon jiya ya halaka ya isa birnin Tehran. Shugaban kasar Hassan Rouhani yana daga cikin manyan jami'an kasar da dama waɗanda suka je tashar saukar jiragen sama na Tehran jiya Asabar domin tarbar jirgin da gawarwaki 104 cikin ƴan kasar 464 da suka mutu a turereniyar. Iran tana zargin rashin kan gado da na hukumomin Saudiya a zaman dalilin da ya janyo hasarar rayukar. ƴan kasar Faris sun yi jerin zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin kasar Saudiya a Tehran. Shugaban Iran Rouhani ya ce a fili yake cewa wasu jami'an kasar Saudiya suna da hannu a wannan lamari. Ya kara da cewa ba yadda za a yi Iran ta kyale rayukan ƴan kasarta masu yawa haka su halaka ya tafi a banza. Shugaban malaman addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya gargadi kasar Saudiya cewa za ta fuskanci mataki mai tsanani muddin bata maido wa kasar ƴaƴanta waɗanda suka halaka a can ba. Iran ce kasar da mahajjatanta suka fi kowace ƙasa yawa a mace-macen da suka auku cikin mutane 769 da suka halaka a lamarin da ya auku ranar 24 ga watan jiya. ƴan sanda a Isra'ila sun ce sun harbe suka kashe wani Bafalastine jiya Asabar a birnin Kudus bayan da ya daba wa Yahudawa biyu wuka har lahira. Hakanan wata mace da yaro karami sun jikkata a wannan hari. Baturin ƴan sandan birnin Kudus Moshe Edri ya ce mutumin da matarsa da yaron suna takawa ne kusa da masallacin Al-Aqsa zuwa wani bangare da ake kira Western Wall da Turanci lokacin da maharin ya daddaba musu wuka. Wani mutum da yake kusa da wurin shi maharin ya rutsa da shi. An kwantar da matar da yaron a asibiti jiya Asabar. Har hukumomi suke cewa matar tana cikin wani mawuyacin hali amma yaron bai jikkata sosai ba. Wata kakakin ƴan sanda ta ce maharin shi ne ɗan shekaru 19 da haihuwa mai suna Muhammad Hallabi daga yammacin kogin Jordan wanda ya ɗauki bindiga daga hannun ɗaya daga cikin mutanen da ya kai wa hari ya buɗe wuta kan ƴan sanda da masu yawon buɗe ido da suke kusa kamin ƴan sanda suka kashe shi. Hukumomi a jihar Oregon da ke yammacin Amurka sun faɗa jiya Asabar cewa ɗan bindigan nan da ya kashe ɗalibai 8 da malami 1 a wata makaranta shi ne ya kashe kansa bayan ya yi musayar wuta na wani ɗan ƙaramin lokaci da ƴan sanda. Likitan gawa na yankin ne ya yanke wannan hukunci bayan da ya duba gawar ɗan bindigar Chris Harper Masa ɗan shekaru 26 da haihuwa wanda ya mutu bayan mummunan harbe-harben da ya yi a makarantar ranar Alhamis. Jiya Asabar DPO yankin John Hallin ya ce ƴan sanda sun gano wata bindigar da ita ma ta maharin ne, bindigogi 14 kenan da maharin ya mallaka.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Cikin shirin iyayen yara sun koka kan ƙarin kuɗin makaranta, amma shugabanni suka ce samar da ilimi yana da tsada. Kwamitin duba harkar ilimi a jihar Katsina ya ce malamai 10,010 a jihar ba su takardun shaidar malanta. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Wasu iyaye da ɗalibai na makarantun tarayya da ke jihar Kaduna da wasu sassa suna cikin zulume kan ƙarin kuɗaɗen makaranta da suke zargin shugabannin makarantun ne suka haɗa baki suka tsuga. Wasu da yawa daga cikin iyayen sun ce ba su da halin biyan waɗannan kuɗaɗe. Wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya ji ta bakin kakakin irin waɗannan iyayen yara Alhaji Bala Mai Magani Tudun Wada kan abin da ke damunsu.
Matsalolin su ne yadda wasu daga cikin shugabannin makarantun suka haɗa kai domin mai da waɗannan makarantu kamar makarantun kuɗi, wanda wannan ya saba ma ƙa'ida. Waɗannan makarantu na gwamnati ne, ita gwamnati ta kawo wannan makarantu da kyakkyawan manufa domin tallafa ma 'ya'yan Najeriya a kowace kusurwa ta ƙasar nan. Amma sai aka wayi gari daga canje-canje aka yi na sabbin principals, wasu haɗa kawunansu sun ƙara kuɗin makaranta ba kai ba gindi. In wannan ya zunguri ma iyayen yara ta nan ɓangaren a wannan makantar, wannan furansa waɗannan a wata makanta kuma sai ya zunguri iyayen yara ya cike su ta wani ɓangare, wanda abin ya kai matuƙa ta halin hatta kai iyayen yara da dama daga ciki, ina tabbatar ma kashi sama da 40 cikin 100 na iyayen yara ke a wannan makantun wannan hutun in ya ƙare wallahi ba su mai da 'ya'yansu ba. To muka ga ba zai yiwu ba wasu tsiraru su haramta ma 'ya'yanmu da muka haifa damar da Allah ya ba su ta karatu, don ba a san Allah abin da Allah zai mai da su ba. zan iya baka misalin wani malam sa grade masa ne albashin shi bai wuce 45,000 ba yana da yaya uku ina tabbatar ma kowace yarinya daga cikin yanshi wallahi da take a jinsu amma wallahi ya tabbatar man wannan hutun ba za su koma ba saboda ba zai iya biya musu sama da 50,000 ba a kowace tam misali zan baka idan ka dauki makantun nan kusan sun hada kansu akwai wata inshora da aka samu iyayen yara ta 5,500 cewa kowane yaro ko yarinya kake makanta in yaranka goma a makantun nan a ko ina suke sai ka biya musu 5,000 na inshora ba mu san dalilin biyan inshora ga dan makanta ba akan me ko ma akwai inshora za a biya biyan inshora ba wajibi bane dama ce in ka kana iyawa mu musulmai musulmai ma ba mu san inshora ba domin haƙƙin rayuwa da mutunci da komai daga Allah muke so babu dalilin da wani zai koma gefe guda ya hada kai da wani company ya sara mana harajin da zamu biya alhali shi ya zaga cin su je su shiraba kuɗin wannan ne cikin abin da ke damun iyayen yara wannan kenan abu na biyu akwai kuɗi da suke sara ma ƴaƴan da aka dauka ta hanyar kayan sawa na makaranta uniform kowa ya san yadda uniform yake doka ce ba a sa kaya masu tsada a makarantu plain abin da ake sa kaya masu simple wanda kowanne yadi bai tsada idan musun ba amma abin mamaki duk yi wanda zai shigar da yanshi daga cikin makarantun nan zai biya naira 10,015 a kuɗin a matsayin kuɗin uniform yadin da in an so bai wuce yadi 10 ba to kaga wannan zalunci ne wanda ke mu ba zan wari ba ba za mu bari wasu tsiraru ba su tilasta ma iyayen yara hidayensu a makaranta ana kokari mai absorbing yaran nan mai mutu a babu dama wannan yafi cin wannan gurin wannan gwamnati ta sauka tabbatar nan ga ma ilimin wannan kyauta ma za a same shi to sai ga wasu bijiro da wata manufa domin mu abin kokari shi wannan zaman kasa ne suke wannan gwamnati nan ba zai yiwu ba mu rungume hannun mu wallahi zamu bi wannan matsayin inda za su mutanen nan ba su tsammani har sai mun kashe wannan alai
na tuntubi shugabar makarantar sakandare mata na gwamnatin tarayya wato Federal Government Girls College Zaria Malama Fatima Juddin Ahmed shin menene dalilin karin kudin a makarantun gwamnatin tarayya
karin kudin makaranta ka san dama makarantun nan kowa ya san abun abinci ba yara suna boarding su kwana su ci abinci breakfast lunch dinner so uku ake ba su abinci kuma abincin mu yana da kyau ba ma mu kadai ba duk federal haka ne to kamar yadda kowa ya sani a matsalolin gwamnati ma yayi yawa ba yadda za su yi komai sannan standard din yayi so supplement in boarding fee a wata uku din daga 4,000 aka ce musu kawo 8,000 shine karon da aka yi na abinci don abinci yayi tsada gashi komai da ya faru da sauran su ana yi dan wasu abubuwa amma mu ana
insurance
to insurance din nan daga federal daga gwamnati gaba daya yanzu aka ce mu ba ma asa dukan mu mun sa ba a ce mana mu kori yaro don bai biya ba so yara suna zuwa wanda suke biya suna biya wanda ba su biya ba suna zuwa ba ma koran su ba ya zo ne daga shi ma duka federal din ne a yanzu haka ne yarinya yara biyu ma iyayen su sun rabu babannin su sun rasu kuma na ɗayan da muka buga sun buga mu ma sun gaya mun cewa waye insurance sun same su sun ce musu za su ba su kuɗi in da sauran su so taimako ne su ma din don yanzu ga hatsarin abin nan security da sauran su din mutum bai san me zai faru ba shine gwamnati ta ce to yanzu ma makarantu ne aka fi kai hari da sauran su bari a yi insurance din yaran su ma gwamnati su yi insurance din makarantu so that in wani abu ya faru ba zai zama ba yadda ba kudin da za a bude makarantar da wuri ba so da insurance din za su dan taimaka at least ai gyare-gyare ko da yake ba ma fatan wannan abun sai faru
shi wannan insurance din me takamin me yake so ya gyara
yana so ya gyara kaman yaro yana makaranta ko me ya faru da shi a makaranta insurance din za su yi abin nan take responsibility sannan in cikin iyayen yara wani iyayen mai kula mai biyan su school fees da sauran yaran su ko ta rasu suna ba da kuɗi abin nan taimaka yarinyar ta gama makarantar
banda karin kuɗin makaranta akwai harajin da makarantar ta Zaria ta sa kan kowace ɗaliba da ta komo makaranta da bukiti ɗaya na fenti na tambayi malama Fatima dalilin hakan
wannan dama akwai kaidan makaranta in yaro ya bata abu zai gyara abin da ya faru hostels din nan gaba ɗaya yara sun yi wadi da chakol wani da maka sun yi rubuce-rubuce da yawa da har ka shiga hostel din bakin gani sai muka tambaye su su gaya mana tunda nicknames ne waye da waye suka ki fada kace to tunda ba ku fada ba dukanku za ku yi painting wajen. Dama normally an kama waɗanda suka yi su ne za su yi. Tunda kowa ya yi shiru sun ce ba su sani ba, kuma abun da yawa ne ma. Sai muka ce to, tunda kunki dukanku za ku kawo painting ɗaya, kowane ɗalibi zai kawo painting kala din hostel din shi. So da za a yi painting din wajen yayi kyau da aka yi. Kuma me yasa aka yi? An yi ne domin kar su sake yi. Because in waje yana da kyau bai kamata ka lalata ba. Tunda sun lalata, a yi iyayensu su zo su yi, iyayen ma su yi magana a yaransu tunda ba sa so su yi. Kar ku sake yi. Because in ba ku yi ba, ba yadda za a ce mana mu zo mu yi penti. Su gargaji yaransu kar su yi. Shi yasa ma muka sa penti din su kawo ɗaya. Kuma penti kalan hostel ɗinka. So da za mu yi amfani da shi. Mu yi penti hostel ɗin ya yi kyau yadda ya kamata inda mutane suke zama. Ba yadda yake yanzu ba.
Ba ki gani kaman wannan penti zai yi yawa bisa idan aka yi la'akari da yawan yaran da kuma inda za a yi penti ɗin da suka bata ɗin?
In penti mai kyau za a yi shi. Duk yanda suka yi rubutun nan sai an yi shafi kusan uku kafin ya yi penti mai kyau. Sannan ya saura ma haka ka'ida ɗin shi yasa na ce penti ba mu ce musu su kawo kuɗi ba. Penti in ya ɓaci za a ƙara abin nan ɗin shi but ban tsamman ma zai yi yawa har haka ba in mutum ya ga yadda suka yi rubutu. Penti guda ɗaya ɗin ba zai yi yawa ba. In dai har a yi penti ne waje ya yi kyau. So abun corrective measure ne ba wai ma punishment ba so da kar a sake yi.
Yanzu me zai samu yaran da ba su iya zuwa da shi ba?
A yanzu yaran da ba su iya zuwa da shi ba mu dai ba ma so mu karbi kuɗi. A yanzu muna so mu gani tunda wannan tam ne muka ce su kawo. Wanda ba su yi ba za a sa musu a bill za a yi cewa su kawo penti ɗin. Because ba yadda za a yi wasu sun kawo wasu za su ce ba su kawo penti ba.
Akwai alamar cewa har yanzu gwamnatin Najeriya na da sauran matakai da za ta ɗauka wajen ƙarfafa iyaye su rika tura 'ya'yansu musamman mata zuwa makarantu. Musamman a irin wannan lokaci da take ikirarin ilimi kyauta. Idan ba ta ɗauki ƙarin matakai ba, za ta rika haɗa iyaye faɗa ne kawai da malamai. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Gwamnatin jihar Katsina ta kafa kwamitin bincike domin tantance hali da ilimi yake ciki a jihar. Shugaban kwamitin shine Dr. Badamasi Lawal Charanci, wadda a bayanai da suka fito a wasu kafofin yada labarai sun ce kwamitin ya gano cewa malamai 11,000 ne a jihar ba su da takardun shaidar aikin malanta. Kan haka wakilin sashin Hausa a jihar Zaharaddin Sani Huntoye tuntubi Dr. Charanci domin ƙarin bayani kan abin da committee ya gano da shawarwari da ya baiwa gwamnatin jihar.
So su malaman nan da kake magana malamai ne na primary school da na secondary school. Gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya umurce mu mu kewaya makarantun primary school da na secondary school domin mu gano mashi abubuwan da ke faruwa. To a makarantun primary school da muka kewaya mun kewaya makaranta 2262. Mun ga cewa cikin waɗannan makarantu da muka kewaya ko in ce mun kewa makarantu ba makaranta ba mun ga cewa da kwai malamai kusan 19833 sune malaman da suke koya ma waɗannan dalibai da muka tadda. To cikin su waɗannan malaman kusan malamai 12439 ne waɗanda ya kamata a ce za su iya koyawa a waɗannan makarantu. Kamar malamai 7394 su kuma kan gaskiya ba su da takardu na alamar shaida su koya. To kaga kenan sai an dauki wani mataki da an inganta wannan bangare. A makarantun secondary school kuma muna da malamai kamar 5367 cikin su malamai 4038 ne ke da takardu mai alamar shaida kana iya koyawa kamar misali NCE, BEd, BSc, MA, PhD, PGDE. Sauran malaman 1330 to su kuma gaskiya ba su da waɗannan takardu shaida alamai su rika koyawa.
Dakta, kun duba waɗannan takardu kun ga ba su cancanci koyarwa ba, to za ku canza musu wurin aiki ne ko za ku bar su ko za ku tura su yin wasu kwasa-kwasai ne?
Su da aka dauka aiki ai ka san da kwai yanda ake gyara waɗannan takardu. Za mu sa wasu su samu takardu alamar shaidar koyarwa misali PGDE duk mai digiri ba kyamashi muke ba. To amma tun da ya shiga wannan sana'a ta mu ya kamata ya mallaki takardar shaidar alamar koyawa ita ce PGDE. Masu kuma diploma muna nan muna ta kokarin yiwuwar yanda za a yi a daga darajar takardar su dan ta kai daidai da ta koyarwa. Mutum 7000 muna neman wajen mutum 10,000 magana ce ta yanda za a gyara wannan takardun nasu domin su ma su shigo cikin waɗanda suke da takardu domin su inganta wannan koyarwa a primary school da secondary school.
Dr. da ila wasu sun zata cewa ba su cancanci koyar ba ne kacokan, ashe wani irin takardu ne haka wanda za su sa ka samu matakin koyarwa ne ba samu? Wasu na ganin kamar irin an dauke su ne ma ba su da takardun koyarwa.
A ba haka bane, ai magana koyarwa ana daukan masu BSc, masu BA, masu masters duk su koya a waɗannan matakan karatu. To ashe dai koyarwa a Najeriya sai ka mallaki akalla takarda ta NCE wanda za ka koya a primary school ko kuma junior secondary school.
Ya wannan committee na ku zai ba gwamnati a rinka ba su horo su waɗannan malamai? Akwai wannan tanaji da za a rinka yi wannan malamai a cikin wannan committee na ku da za ku kai ma gwamnati rahoto?
Alhamdulillah an fara daukan matakai saboda mai girma gwamna ya gayyato kwararren bangare na Ahmadu Bello University Zaria don su ga yiwuwar yanda za su taimaka ma waɗannan malamai wanda ba su da wannan certificate da ake magana a inganta shi. Kuma nake tabbatar maka wannan mataki zai inganta wannan sana'a ta koyarwa na kuma zai taimaka ma waɗannan malamai su zama malamai kwararru waɗanda za su iya koya a primary school da secondary school.
Dakta, ya kuka iske yanayin makarantun da kuka zagaya?
Kamar yanda na faɗa maka shi mai girma gwamna yana so ya sani shin gaskiyar magana ya halin makarantun nan yake ciki. Idan ba a ji aka duba ba a iya sani. Misali mun tadda dukkan da kan makarantun na primary school da na secondary school mafi yawan makarantun suna buƙatar gyara. Za ka tadda misali makarantun primary school da na secondary school da muka duba sun kai kamar 2,500 domin na primary school 2,262 su kuma waɗannan 356. So in ka hada su kaga ya zama kamar misali 2,100. So waɗannan mun same su gaskiya cikin wani hali. Za ka tadda aji ya kware ko ka tadda makaranta ba allo ko yara inda suke zanne ya gurgure ya murmure da dai sauransu. Sai tabbatar maka cikin makarantun primary school da muka je makarantu masu kyau cikin 2,000 nan na ga maka ba su 150-149 ba, sauran duk suna buƙatar gyara cikin 2,000. Su kuma secondary school cikin azuzuwa 6,604 da muka kirga azuzuwa 1,700 na san gyara babba, aji 1,958 na san ƙananan gyara. Kaga su ma ba a basu baya ba.
Akwai wani tsari na wani albashi na musamman waɗanda su waɗannan malamai domin a ƙara inganta su ko kuma a ƙara musu ƙwarin gwiwa wasu gwamnatoci har sun sa musu wato abinda ake cewa TSS. Daktar, akwai shawara da kuka ba gwamnati akan wannan?
Kamin akawo TSS tukunna, maganar da muke yanzu malaman ma sun kada. Kamin ka zo ga TSS, maganar malamai muke yanzu a nan jihar Kaduna, idan muna son mu dauki malaman primary school, malamai mu ƙara daukan malamai primary school, sai mun dauki malami 7,564. Idan waɗannan yaran zamu raba su kowane aji 50-50. So ba magana ƙarin ma tukunna kuɗi bane. A samo malaman su wadata.
To su ba ku da wani tallafi na ƙara musu ƙwarin gwiwa?
Ai, tunda aka ƙara albashi a Najeriya, ai nan ya cinye haƙoƙi da yawa.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne, tika ɗoban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi gun karatu. Tika isa iyanke farce, sannan ya wanke riga, ije aje ka gane yaro idan karatu. Idan kuɗanka ya kwana ɗaya, ya kwana biyu, bai zo cikin haɗi ba. Tita ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka, sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasti, ya je yamal da Rasha, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris. Sannan ya yi gida da moto malam a kwan atashi wani tica ko bai da keke, ko tica uban karatu.
Mazaro da haka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Rasha ta ce gidajen yakin da sun kai hare kan wata tungarjan kungiyar ISIS da wasu muradinta a arewacin Syria jiya Asabar, kuma ta ce za ta ci gaba da yin kutse kan masu tsauraran ra'ayin addinin Islamin duk da ikrarin da kasashen yammacin duniya suke cewa farmakin da take kaiwa tana auna kungiyoyin yan tawaye ne da kasashen yammacin duniya suke goyon baya. Kakakin ma'aikatar harkokin waje Rasha Lieutenant General Andrei Karpolov ya faɗa wa ƴan jaridar Rasha jiya Asabar cewa ƴan bindigar sun tsorata kuma da yawa daga cikinsu sun arce. A wani hari da ake zaton jiragen yakin Amurka ne suka kai da asubahin jiya Asabar ya yi sanadiyar mutuwa aƙalla mutane 19 lokacin da bama-bamai suka afka a wani asibiti da wata ƙungiyar aikin jinƙai ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da Turanci ta mallaka a birnin Kunduz da ke arewacin ƙasar Afghanistan. Ma'aikatan lafiya 12 suna daga cikin waɗanda suka mutu bayan abinda ƙungiyar ta kira lugujen wuta babu ƙaƙƙauta na tsawon minti 30, bayan da ake bayanin cewa an sanar da manyan jami'an sojin Amurka da na Afghanistan kamin ɗaukan wannan mataki. Rundunar 'yan sandan Najeriya kuma ta danganta fashe-fashe biyu da suka auku a daren Juma'a a ƙauyukan Abuja ga wasu ƴan ƙunar baƙin wake biyu, mace da namiji. Fashe-fashen biyu da suka auku a Kuje da kuma Nyanya da ba su da nisa da babban birnin tarayyar ƙasar sun kashe aƙalla mutane 18, wasu 40 kuma suka raunata. Jaridar Vanga ta ambaci wani shaida yana cewa fitinar ta tashi ne yayin da wata budurwa 'yar shekaru 15 da haihuwa ta tunkari ofishin 'yan sanda da ke Kuje, bayan da wani ɗan acaɓa ya sauke ta can. Wannan 'yar ƙunar baƙin waken da ya ta mutu sakamakon ɓarin nakiyoyi da take ɗauke da su. Mahari na biyu 'yan mintoci bayan harin farko shi kuma ya je kasuwan Kuje, inda ya aje wata leda wadda bayan ba juma ba ledar ita kuma ta bindiga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.